Jama'a assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba tare da Fred Chicken gabatar muku da shirin da rashin jayi. Yau za mu kawo ƙarshen firanmu da wakilarmu da ke Abuja ta yi akan tashar samar da wutar lantarki da gwamnatin Najeriya yanzu ta mai da hankalin da kai. Idan ba manta ba, tun shekarar 1972 wato shekaru 45 da suka gabata kenan, Najeriya ta yi yunkurin gina wannan katafai da tashar wutar lantarki a tsaunin Mambira domin samar da wadataccen wuta tare da inganta ayyukan noma da samun ruwan sha. Amma wani lamari da mutane suke gani yana da ban mamaki, sai aka dinga kai komo akan aikin. Kowace gwamnati ta zo sai ta yi nata tatar bakin, daga ƙarshe sai a ji shiru duk da saka aikin cikin kasafin kuɗin kowace shekara. To amma watan jiya gwamnatin yanzu ta rataba hannu kan kwangilar dalar Amurka ta ₦5,792,000,000 da wani bankin ƙasar China, kuma tuni har an fara aikin. Akan wannan kwangilar, wakilinmu da ke Abuja Madina Dauda ta yi fira da bakinmu Dr. Usman Muhammad, Alhaji Idris Muhammad da injiniya Awal Ibrahim wadda za mu kammala yau. Madina, gare ki.
To me matsalar masu samar da wutar lantarkin nan da yasa suke barin mu a duhu?
Rashin wannan plan da Dr. Usman yace, da kuma rashin kuɗi, da kuma rashin matsaya da gwamnati ya kamata ta yi. Yanzu ba gashi Allah cikin ikonsa za a samu Mambila hydropower plant ba. Ire-iren waɗannan shirin shi ne zai taimaka a samu wutar lantarki a wannan ƙasar. Shi yasa gawayin nan da Allah ya ba wannan ƙasar, duk duniya, a kowace ƙasa a duniyan nan babu ƙasar da bata yi amfani da ƙarfin gawayi ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta ba. Babu, duk duniya babu.
Da gawayi suka fara, sannan suka zo kan lantarki, sannan suka zo kan wasu sinadarai.
To kana ganin me yasa wasu jihohi ba za su zuba hannun jari cikin wannan al'amari ba na gawayin nan?
To abin da yasa ƴan kasuwa jari hujja ɗin kenan. Na biyu, wanda suke gwamnati suke contract ɗin, suke aiwatar da contract, suke biyan kansu da kamfanoninsu, sannan su sace kuɗin su tafi ƙasan waje, su je su sa kuɗin a ƙasan waje. Kuma da wanda za su zo da gaskiya akan canjin ma ɓarayi ne, saboda ba su sauya halayensu ba, kuma ba su canja mai kai mani, ba sa tambaya sai dai ba ni kuɗi matata ta haihu. Kuɗin nan budget ɗin nan da ka yi na Kaduna kai gwamna ko na Kano ko na Abuja, shin me ka ware wa ƙauyuka duka su taso constituency zuwa constituency, wato mazaɓa zuwa mazaɓa, su sa sanatocinsu a gaba su ce wai shin budget ɗin nan da aka yi ni mazaɓa ta kai kake walƙita ta malam sanata, menene ake mana, me za a yi mana, menene a cikin hanyoyin nan da aka ware wanda muka ce maka kafin ka tafi ka dai san hanya kaza, ka san mazaɓanmu, to menene za ka yi ka inganta mana? Tun kafin ma a zaɓe ya kamata a zauna da su a jejeniya a rubuta a ajiye, sannan idan suka dawo ba su yi ba sai a gaya musu.
Ta yaya za ku iya taimaka ma ƴan ƙasa su san wannan?
Saboda ku ma dole ku taimaka mana, mu taimaka, mu faɗa, mu wayar da mutane kai. Demokradiyya ba mulkin soja ba ne. Ku yi ƙungiya, ku zauna cikin natsuwa, ku kira gwamna, ku ce mu ba a yi mana kaza ba a mazaɓanmu, ba mu gan ki ba.
Kuma zai dawo ya roƙe ku.
Hanya da ta gwamnonin zamanin nan suna kirayuwa kuwa?
Aje a yi dai, ai dama ce. Demokradiyya ce ta baka wannan daman. Za ka iya kiran gwamnan mulkin soja ne ka ce me yasa bai maka kaza ba? Wannan ka je ka wahala. Saboda haka Bahaushe ya ce in ba kyauta akwai biyan bashi. Saboda haka a bi su bashi ne, a tambaye su me suka yi. Sannan kuma in suka zo suka zauna neman zaɓe sai a ce musu to zauna. Ba ka ce na ce ba duka, ba zagi, ba jifa da fiyo wata ko da dutse. Me ka yi mana? Me mu ka yi mana?
To injiniya Awal, ka ba mu shawara. To a takaice abin da nake kira ga shi yanzu ƴan Najeriya da gwamnati, kowa sai ya gyara zamansa. Su masu mulki dole su gane cewa yanzu fa akwai wani taki da aka taso a Najeriya shine kowa ya samu kasansa na cake. To yanzu cake din ya kare, dole sai an sake dafa wani cake din, an yi baking cake din. Yan Najeriya duka su gane kowa ya gyara zamansa. Amma Najeriya a yanda take, idan duk abubu dubu kudurce-kudurce da burinmu da muke so na ci gaba, rashin dogaro da man fetur, tsayawa da kan kafanmu, wanda kuma shi ne ginshikin kawo zaman lafiya, don mafiya yawan rikice-rikice da Najeriya take fuskanta na barazanar wargajewa ya faru ne saboda kan harkar tattalin arziki da kuma inda arzikin da ke rike kasan yake. To idan kuma kowace yanki na Najeriya tana da abin da za ta iya yi ta dogara da kanta, kuma ta samu kuɗi kwatankwaci ko fiye ma da abin da ake samu daga kasan ɗanyen man fetur, to amma sai kowa ya gyara zamansa tsakanin talakawa da su masu shugabanni. Amma shugabanni su ne za su fara, don su sai sun gyara, kada su bari gyaran ya fara daga ƙasa, domin tarihi ya nuna idan gyara ya fara daga ƙasa zubar da jini yake yi. Ina kira ga shugabanni su gyara zamansu, kowa ya zama ƙudurinsa, ba wai kawai ya gina kansa ko don ya samu matsayi a ga ya canja ya yi gidaje ya yi abubuwa ba, a'a burinsa ya ga ya yi canja rayuwar al'umman da suke kusa da shi. Idan shugabanni suka yarda da wannan canjin, suka yi kokari, suka kada su bari talakawa su ɗauko canjin da kansu.
Nagode injiniya, bari in dawo ga madakin jan. Shawararka ta ƙarshe.
Shawarata ta ƙarshe ita ce ta fari, tafiya ta fara kyau. Shugaban ƙasa Allah ya ƙara mishi lafiya, Allah kuma ya ƙara mishi ƙarfi da kuzarin tabbatar da cewa ya waiwayi, tabbatar da cewa an yi amfani da wannan ƙarfin gawayin na wadata wutan lantarki, sannan kuma ƙarfin rana gwamnoni su taimaka wa shugaban ƙasa. Gwamnonin arewa su taimaka wa shugaban ƙasa. Yanzu kowane gwamna a arewa in yaje yayi generating yayi ƙarfin wuta ta hanyar rana megawatt 100, muna da jihohi 19, za mu samu megawatt 1,900. Idan kowane gwamna ya taimaka yayi generating megawatt 1 ta hanyar ƙarfin rana, zai canja al'amuran rayuwar 'yan arewa gaba ɗayanta kaf.
To kana ganin rashin kuɗin nan da kake faɗi, wai nawa ne zai bada wannan megawatt 100 ko 200 da kake faɗi? Kila shi ne kasafin kuɗinsu na shekara, shi yasa suke gudun shi.
A'a, yanzu dai a bisa ga estimate da ake badawa, idan sola ne kamar dala miliyan 200 kacal, shi ne zai bada megawatt 100 kacal. Kin koga ba yadda za a yi gwamnonin nan kuɗin da ake ba su ce wai ba za su tanadi dala miliyan 200 ba, ba mai yiwuwa ba ne. A kuma je a duba takardun, da gaske ne, in dai da akwai kyakkyawar niyya to ko za a iya yi, amma ko in babu kyakkyawar niyya ba za a yi ba. Saboda haka kuɗin nan yana nan, kuma ai dukkanmu mun san cewa kuɗin nan suna nan. Kuɗin da aka bayar a je a biya basussuka na ma'aikata, an biya? Ai ba a biya ba. Saboda haka ina kuɗin suke?
To dokta, bari da gare ka shawararka ta ƙarshe.
Wajibi ne mutane su san wato right din su, yanci. Allah ya ba mu yanci a ƙarƙashin demokradiyya. Kada ka kalli gwamna kamar wani aljani ne ko mala'ika da ya faɗo daga sama. A'a, a cikinku yake, yana zama kamar ɗan adam, yana da akasi. In ka zauna da shi ka tambaye shi, ɗan kai daɗe, duk in ma ba kun kira su kun shi zuwa, ai zazzaɓi na yana zuwa, suna kiran ku town hall meeting, ku tambaye su wani ya tashi, ba rashin kunya ba ne. Cikin ladabi da biyayya, kai kalamu masu kyau, ka nuna cewa anguwanku ko mazaɓanku ba su ji ba, ba su gani ba. An cewa kare ana biki a gidanku, ya ce a gani a ƙasa, bai gani ba. Sai ku gaya musu ga matsalolin da kuke da shi, kuma zaɓe ya zo kuma zai baku da wannan matsalolin. Sannan ku kun zaci a cikin tashin shi na farko zai magance muku harkokin makarantar yaranku, shin rashin ruwa, a'a transformomi da rashin lantarki da kuma rashin aikin yi, ina masana'antu wanda aka buɗe, mutane nawa aka ɗauka a mazaɓanku, kamar a Kaduna ai akwai wani Olam Farm ko? To da aka buɗe kun je kun kai cewa a mazaban ku ga mutane da ya kamata a dauka a wannan mazaban kun je kun nema kun kwankwasa kofa in ba ku yi ba ku yi in ba a dauka ba ku rike hujja ne ku ce ai mun zo da muka ga ka bude masana'anta kaza da kaza ga irin kannan mu da ƴan uwan mu da matan mu da yayyun mu da kawunan mu da ba su da aiki kuma maganar textile na Kaduna da sauransu a farfado da ita saboda a samu a zuba mutane wurin nan to kuma kin ga duka wayannan abubuwan ba za su yi ba sai da wannan maganar wutar lantarki kuma wajibi ne a duba maganar wannan call din wannan charcoal din wanda za a rinka sawa ni abin da nake so ma kowanne dan adam shine ya biyayya ga magabata amma ya san daman sa in an take mai ya nema domin Aminu Kano ya ce kowa yau ma ta sanaki
abin muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi akan kwangilar wutar lantarkin Mambila da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da shi cikin ɗan kwanakin nan da suka gabata har na dalar Amurka biliyan 5 da miliyan 792 abokan hira na a yau su ne Dr. Usman Muhammad shugaban cibiyar horar da ƴan majalisu na Afirka da ke nan Abuja da Alhaji Idris Muhammad madakin jan kuma tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna da injiniya Awwal Ibrahim muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya wadda aka fi sanin su da NASME to ina muku godiya ƙwarai da gaske da zuwa wannan zauri
godiya ga Madina Dada wadda ta jagoranci firar da Solomon Abu da Chubahiro Dodone da suka taimaka wajen bada umarni ne Salu Garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya.
Kuɗi a kashe Dauda hanya Amerika. 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 Amma ba bisa jajanci ba, kana ba bisa zakanci ba. Kuɗi a